mu da muka haifa, kannan mu da munar akida, ku shakka babu wannan abu ne abin takaici. Kuma wajibi ne a kaina da kai da ke da kowa ya dauki ragamar kawo canji da gyara. Idan Allah madaukakin sarki da yawa fa wani zaka kira shi zuwa ga Allah, amma wallahi sai ya fika alkhairi, ya fika amfanar da musulunci ma. Kuma duk abin da zai Allah sai kai ne sanadi, babu wani aiki da ya wuce umarni da kyakkyawa gani ga mummuna, musamman ga wani mummunan aiki da ya kamata ya zama mana assignment. Mu kokari mu gano masu irin wannan akidar, mu zo mu jawo su a jiki, a zauna da su wanda suke da awatta, tunda ba da mun ba wani ilimi, ba kwa bukatar wani sai kun sha wahala da bincike da kaza. Aqida ce wacce ba ta da zurfi, kana leka za ka karshen ta, kana leka za sarrai ne kawai a ciki, da kuma bala da iftila'i da musiba ta karshen zamani. Da haka wajibi ne kowa yayi. Sai bangare na biyu su kuma sune Shi'a, addinin ƴan kwalta, addinin ƴan zanga zanga, addinin ta cikar barkatai, addinin ƙarya, addinin zagi da cin mutunci da rashin kunya, wannan shine addinin Shi'a. Babu abinda suke sama da zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan ka karanci Shi'a sosai ka kalla, za ka ga mafi tsoron tsoron Allah to shine mafi karancin daraja a wurin su. Gurgurdan tsoron Allah ka, gurgurdan rashin darajar ka a wajen Shi'a. Gwargwadon lalacewarka, to gwargwadon wannan shine matsayinka a wurin Shi'a. Babu wasu mutane da suke da daraja sama da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Su ne wanda Al-Qur'ani ba a sau ɗaya ba, ba a sau biyu ba, ya faɗi su wane ne su. Allah madaukakin sarki ya gaya mana sahabban Allah sai da ya kalli al'umma, ya kalli mutane, sannan ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin ma'aiki. Sannan sai da ya kalli cikin mutane ya ga wane ne ya cancanta ya samu daraja ta sahabi, suka zama su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa manzon Allah madaukakin sarki yake faɗa, yace Muhammadur Rasulullah, wal ladina ma'ahum ashidda'u 'alal kuffar wahama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Allah ya siffanta mana sahabbai a Al-Qur'ani cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne, waɗanda suke tare da shi sune sahabban manzon Allah. Wal ladina ma'ahum ashidda'u 'alal kuffar, suna masu tsananin matsantawa kafirai ne, amma ruhama'u bainahum, masu tausayin juna ne. Allah ya nuna mana alamar su, tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana, sune masu yawan sujada, masu yawan ruku'u da bautar Allah dan neman Allah, yarda Allah da falalarsa. Allah ce simahum fi wujuhihim min asari sujud, alamar su zaka ga alamar sujada sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, alamar bautan Allah, alamar tsoron Allah da haske na imani da takawa a fuskokinsu. Allah ce zalika mathaluhum fit tawrat, ba ma Al-Qur'ani ba, at-taura ma Allah ya ambaci su sifofin sahabbai tun a at-taura wal injil da injila. Su ne wanda Allah ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta ash-shajara فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. الله يتي سوني وأن دا تبس الله حكا يتي غالام التوكيد غارنس و غا توكيدي. الله يتي تبس والله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. تبس الله يا يردد مؤمنا دا سكزو سكمك مبايعا أتركشن بشيا. الله يتي فعلم ما في قلوبهم, Allah ya san abin da suke zukatansu na imani, amma kai sai ka zo ka ce babu wanda ya kai tataccen munafiki ka ce sai wannan mutum. Allah yana baka tazkiya akan sa, Allah yana tsarkake shi kai kuma kana cewa shine mafi lalacewa. Shi yasa da Prof Muhammad Sani Umar da yake cewa wallahi babu mara kunya sama da dan Shi'a. Duk duniya ba a yi mara kunya ba sama da dan Shi'a. Zai kalli mafi tsarki a cikin al'umma yace shine lalaci mafi kowa lalaci kuma ya tsarkake kansa. Zaka kalli Sayyidina Abubakar. Sayyidina Abubakar zaɓi ne fa na Allah. Allah ne ya zaɓe shi ya zama abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda duk duniya babu wanda Allah ya fi so sama da shi. Babu wanda Allah da manzansa suka fi so sama da shi. Kwarai kuwa. Kuma shine afdalul khalq ba'da al-anbiya'i wal mursalin. Ba in ka cire annabawa da manzanni, babu wanda yake Sayyidina Abubakar matsayi, babu wanda yake shi falala, babu wanda yake shi matsayi da girma a wurin Allah. An tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa kafi kowa kauna a duniya? Manzon Allah ya ce Aisha. Yassa aka ce a cikin maza yace babanta. Amma dan Shi'a ba wanda ya fi tsana sama da Nana Aisha da kuma babanta Sayyidina Abubakar. Kaga idan mutum da gaske yana son Allah ne da manzansa, me yasa ba za ka so abin da Allah da manzansa suke so ba? In kaga ko Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi son Nana Aisha, to wallahi haka Allah ma ya fi son ta akan kowa. Haka kuma Sayyidina Abubakar. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja mana hankali akan sahabbansa, yace la tasubbu ashabi, kada ku sake ku zagi sahabbaina. Amma dan Shi'a yanzu rukuni ne na shiga Shi'a. Idan zaka shiga sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah na ƙarya, wa ashhadu anna Muhammad, wa ashhadu anna Ali waliyallah, wa ashhadu anna Aba Bakr wa Umar wa Usman, waɗannan sannan ka ce musu finnar. Sai ka faɗi haka sannan a matsayin kai imani. Wannan shine rukuni na shiga ne na shiga musulunci addinin Shi'a. Musulunci ko ince na shiga kafircin Shi'a. Sai ka la'anci waɗannan sahabban.
Mutum ya zo shiga musulunci za a kai ko wajen malam ko
a ce ka ce suka sara aka sare su. Sahabin manzon Allah zai zo ya tsaya a bayan manzon Allah, ana kawo masa sara shi a same shi, kada a samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai hana cikinsa a sallallahu alaihi wasallam ya kwammace ya bar duniya. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa yana ga yanda ake azabtar da sahabbansa irin su Ammar ibn Yasir. Ana gana musu azaba da shi da mahaifiyarsa da babansa. Sai sun faɗi mummunan magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wucewa ta wurinsu. Lokacin bashi da ƙarfi ba zai iya ba su kariya ba, yana cewa isbiru ali yasir fa inna mu'idukum aljanna, ku yi hakuri ƴaƴan gidan Yasir, alƙawali na da ku gidan aljanna ne. In ma sun ce ku faɗa ku faɗa, wannan tilasta ku akai, Allah ba zai kama ku da wannan ba. Amma ba za su faɗa ba saboda tsananin soyayyar su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan sahabban mutane masu daraja irin su Sayyidina Abubakar Siddiq, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gurare daban-daban ya masa alƙawari da aljanna tun yana duniya. Sayyidina Abubakar, manzon Allah ya ce Abubakar fil janna, Umar fil janna, wa Usman fil janna. Haka ya lissafo sahabbai guda goma, asharatul mubashirina bil janna. Manzon Allah ya ce an musu bishara da gidan aljanna tun a duniya, kai kuma baka san ina kake ba, kana nan kana zagin su. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya danka mana amanar addinin nan a hannunsu cewa in dai suka yi abu mu yi kawai ya amince, ya yi stam akan duk abin da za su. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati kulafa'ur rashidin al-mahdiyin, da sunnar khalifofi na shiryayyu. Manzo Allah ya ce addu alaiha bin nawajiz, ma'ana inda za ka ga a ce ma ga wani aiki sahabi ya yi ko da baka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a cikin waɗannan guda hudun ulil waɗannan guda hudun, to an baka satantin kai. Manzo Allah ya baka, ya amince da kai, kai ka bautatawa Allah da shi. To irin waɗannan mutanen da manzo Allah ya basu kari, ya basu tazkiya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amince musu. Manzo Allah ya ce babu wani ba a cikin sahabbai da yimin wani aiki da yimin wata ni'ima ba ce na biya shi sai sayyidina Abubakar. Yace sayyidina Abubakar sai dai Allah ya biya shi. Ya bada dukiyarsa, Allah ya masa yalwar dukiya, amma ya karar da dukiyarsa duka akan musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da taimakawa addinin Allah. Shine wanda ya kasance abokin manzon Allah lokacin da za a yi hijira, wanda Allah madaukakin sarki ya gaya mana a cikin Alkur'ani. Iz qala li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. Wane ne sayyidina Abubakar? Shine khalifa na farko tun manzon Allah yana raye yake gabatar da sayyidina Abubakar yayi limanci. Yake gabatar da sayyidina Abubakar jagoranci akan abubuwa daban-daban. Wata mata ta zo tana tambayar manzon Allah fatawa. Tace ta yace ta je ta in ta dawo zuwa lokaci na gaba. Tace in ban same ka ba yace Abubakar yana nan. Wannan yana nuna maka matsayin sayyidina Abubakar. Matsayinsa yasa ya auri ƴar sayyidina Abubakar, sirikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya auri siriki, ya auri ƴarsa. Kaga ƙarshen alaka kenan. Ƙarshen alaka kenan da kyautatawa mutum mai haƙuri, mai mutunci, mai tausayi, mai tsoron Allah irin sayyidina Abubakar. In ka je ka rufe kofa. Haka mai binsa sayyidina Umar cewa suke gumagumai guda biyu, wai na wuta, wai sayyidina Abubakar da Umar. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku zagi sahabina, na rantse da wanda raina yake hannunsa. Law anfaqa ahadukum misla uhudin dhahaban, da ɗayan ku zai bada kwatankwacin dutsen Uhud ko kwatankwacin wannan dutsen garin Ningi, waɗannan baƙaƙen duk inda ka je a garin nan za ka rinka hangarsa. To ka ce kwatankwacinsa, wannan shine abin da za mu iya ganewa, na zinare ɗayanmu yanzu mu bada sadakar zinare wanda ya kai gold, wanda ya kai ko kuma bara mu yi da kuza. Naga kun fi gane ta ko tsadarta, ka samu shi ciki girmanta ya kai kilon wannan, a ce ka je ka bada sadaka fi sabilillah, kuma bariya a ciki da tsoron Allah kayi ne dan Allah. Sahabi ya zo ya ɗauki cikin tafin hannunsa, ba za ka samu ladan da sahabi zai samu ba. Haka manzo Allah ya ce ma balaga muddi ahadin wala nasifan, inda sahabi zai bada mudu ɗaya ko rabinsa, to ba za ka samu ladansa ba, saboda wutsiyar raƙumi ta yi nesa da ƙasa. Su ɗin wasu mutane ne na daban. Sayyidina Umar, wanda idan ya biyo hanya shaiɗan ma kaucewa yake. Sayyidina Umar yana daga cikin wanda manzo Allah ya masa bishara shi ma da aljanna tun yana duniya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana Allah ya ƙarfafi addinin nan da sayyidina Umar, da shigar musulunci sayyidina Umar. Mutum ne mai tsoron Allah, mai adalci, mutum ne wanda yake ba a taɓa samun wanda ya mulki ya adalci irinsa ba, da matsayinsa da falalarsa. Haka sayyidina Usman, shi ma sayyidina Umar, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri ƴarsa Hafsa. Kaga alaka ce mai kyau. Haka kuma sayyidina Usman Zinnurain, mutum mai haƙuri, mutum mai tausayi, mutum mai sanya dukiyarsa akan taimakon Allah da manzansa. Ya ba da dukiyarsa duka a wajen taimakon Allah da manzansa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yace wa zai siya bi'ir Rumman, duk wanda ya siya alƙawari na da shi aljanna. Sayyidina Usman ya siya, an kawo kaya, ana yunwa mutane, fatake sun kawo. Sayyidina Umar ya kawo kayansa, masu kuɗi su dangwata su buwa su waye, duk an je za a siya na wancan lokacin. Ya ki siyarwa, an siya kaza, ya ce a'a an siya kaza, to waye siya? Ba wanda ya siya, ce Allah ne ya siya. Da aka arabarwa duka mutane, manzo Allah farin ciki ya zo yana cewa ma darra Usman ma fa'ala ba'da yau, daga yau duk ma abin da Usman zai je ba zai cutar da shi, ba zai shiga aljanna. Wata rana sayyidina Usman yana tafiya, ya zo wucewa, ya rufe kansa da rawani amawali, ba wanda ya san wane. Manzo Allah ya ce in kana so ka ga dan aljanna yana tafiya a ban kasa kagwancin mutumin. Wani sahabi ya kure masa gudu sai da yaji har inda yake kunci abin da ya ga Sayyidina Usman ne. Yace ga abin da manzo Allah ya faɗa akan ka. Manzo Allah ya aura masa yarsa shi ma. Ta rasu ya ƙara masa wata ta mutu yace da akwai wata da sai ya ƙara masa. Shine ake ce mai zinnurai. Wanda yake yin wutiri da Alkur'ani. Dare daya zai karanta Alkur'ani duka, mutum mai tsoron Allah yana karatun Alkur'ani, shine ibada da yafi kowace su. A ita aka zo ƴan ta'adda suka kashe shi. Su dai waɗannan burbushin su Shi'an ne su ne suka kashe shi. Kakan su asali shine su ne suka hada baki aka zo aka halaka shi suka kashe shi shahada. Haka sauran sahabbai duka in ana taba maka barantana kuma ita ma uwa uba Aisha radiyallahu anha. Manzo Allah ya ce yafi kowa santa. Manzo Allah ya ce mathalu Aisha ala sa'irin nisa kamasalis sarin ala sa'ir ta'am. Falala tana na Aisha akan sauran mataye kamar falalar wani abinci ne, kamar kace fatan nama Larabawa suke yinsa as-sarin, yace akan sauran abinci. Wacce ake mata take da as-siddiqatu bintu siddiqa al-alima al-faqiha ar-rawiyat al-hadith, me gaskiya yar me gaskiya. Al-faqiha babbar malama ce da take zaunawa ta karantar da mazaji, me ilimi ce a bangaren hadisi, ilimi a bangaren Qur'ani, ilimi a bangaren shi'ir al-arab, magani da duk wani fanni medicine da me dukna na Aisha ta shanye shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam marmari yake a ce yana ɗakin na Aisha lokacin da yake rashin lafiya, kullun yana tambaya aina ana gadan, ina ina gobe. Har matansa suka fahimci cewa manzo Allah yana so a masa jinyar sa a ɗakin na Aisha. Haka aka ɗauke shi suka amince aka kai shi ɗakin na Aisha, kuma bai mutu ba sai a ranar kwananta, banda kwanan da Sauda ta bata, tunda taga ita ta riga ta tsufa ta yi kaza, kuma tana so ita manzo Allah kai ya saki ta, tana so ta mutu tana ummahatul mu'minin. Da haka tace ta bada kwananta ga Nana Aisha, da haka tana da kwana biyu ne, ga kuma kwanan waɗancan da suka bata. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mace ce mai hankali mai tunani, tana alfahari cewa manzon Allah ya mutu a ɗakinta, kuma akan cinyarta akan wuyanta da kirjinta tace mata baina haqinati wa zaqinati. Da haka Nana Aisha wuce iyaka ce. Shi yasa hatta irin kishi da ake na mata da suke sun yi kishi da Nana Aisha sun batta, sun san kawai wannan wata ajiya ce ta Allah. To amma ita ma irin wannan ba a batta ba, ana jifanta Shi'a suna jifanta da mazinaciya. Allah ya tsarkake ta tun a lokacin da aka mata sharrin, Allah ya tsarkake ta da ayoyi a cikin Alkur'ani har yanzu ana karantawa kuma har duniya ta tashi. Amma kai kuma ka zo kana jifar wannan da Allah ya tsarkake, kana ce mata mazinaciya ce. Haka sauran matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ilahi, wani irin addini ne a ce kai makurarka shine ka zagi mafi mutunci mafi daraja a wurin Allah? Ga manzo Allah ya mana wasici da sahabbansa, ya ja mana hankali, amma ya zamana kai addini ne na iskanci da rashin kunya. Babu abin da aka iya sama da a fita titi ai ta tafiya, baka san ina za ka je ba, kuma ina za ka daga ina ka taso ina za ka je. Addini ne na zina, ana halatta furuj na mata, wane zai iya ba wane aran matarsa? Musanjen mata, wannan ta je ta kwana biyu a wajen sati biyu, kai mata ka ta je wajen wani sati biyu, a fita ai mutu'a, ai mutu'a da macen aure, ai mutu'a da budurwa, a lalata musu budurcinsu, a tafi daga nan har Kano, daga Kano har Zaria a ƙafa, ga wahala. Haka ake yi a hanya, kuma a zauna a lalata mutuncin ‘ya’ya mata. Wasu daga cikin matasa wannan kwaɗayin irin waɗannan abubuwan su ne suke ɗibansu. Dama yana da buƙatar lalata, to kuma an zo an ce ma yanzu ga wani abu wannan available ne, in kai ma lada za ka samu, duk wanda ya mutu a kaza ga irin lada za a bashi ladan Annabi kaza. Addini na ƙarya molanka kawai da ka ake yin sa wallahi sai shi'a haka ake bautar Allah a fito titi a zagi shugabanni ai zanga zanga a zubar da jini duk da dai nan su imanin nasu bai kai har yanzu su fara zub da jinin ba ya kamata a ce kuma su iya kai ana tashuwa da ashura haka za a zo ana dukan jiki da makami ana yanka jiki ai kuna gani mutum yana fasa kansa har jinjiri sai an kawo shi an yanka kansa da aska an zuba musamman da irin wannan abu na shahawat na duniya wani kuma haka za a ɗebe su a kai su karatu a kai su Iran daga wannan za a je wani yana ga an fita da shi kasar waje ya je ya haɗu da ƴaƴan Larabawa ya zama tantirin mazinaci tantirin dan iska ya lalace da zima ai an tafi karatu kuma a dawo a kwaci umana a sako mana a cikin al'umma su zama mana matsala a ciki da haka wajibi ne mu kula mu ja hankali game da matasanmu ja hankali game da ƴan uwanmu makusantanmu waɗannan aqidu guda uku qur'aniya shi'a da kuma aqida faira wallahi ka guje mata indai kana so ku zauna indai kana so ku gama da ka gama da Allah lafiya wallahi ka nisance su babban abin da ya kamata ka rike abinda shine abinda Allah da manzansa suke fata abin a bisa fahimtar magabata na kwarai iyayenmu duka da kakanni dan Allah wannan addini suka yi ka taba gani yanzu shekara 30 baya ko 40 baya ka taba ganin wanda da hankalin su ma yanzu aka tashe su aka ce ga yanzu wani zai zo ya ce maka wai kowa Allah ne wallahi cewa za su ba zai yi ba to yanzu su da suka tafi aka kenan su suna cikin wuta kenan haka kuma iyayenmu haka suka tafi kai duka in ka duba a yanzu ne za ka ga ana sa sunayen zamani amma yanzu in ka duba da sunayen ɗan da za ka ga Umar Usman Ali Aisha Hafsa kaza haka sunayen kenan saboda iyaye da kakanni yanda suke son Allah suke son manzo Allah suke son sahabban manzo Allah ake tabarru'i ake sa ire-iren sunayen su to amma yanzu fa haka suka rayu sannan kuma duk wanda ya sani babu wanda zai ce ka ce wai kai ba za ka bautata wa Allah ba wai da Qur'ani kawai za ka yi jiya nake jin ɗaya daga cikin da dama abin nasu katilan makatulan ne ɗaya daga cikin su yake wa kansu raddi cewa to kai da kake ce Al-Qur'ani kadai za ka yi aiki da shi ba za ka yi aiki da sai san manzo Allah ba yace to in ka zo ya za ka yi sallah ya za ka yi hajji ya za ka yi azumi ya za ka yi dukkanin ibada da sauransu da ake yi aure da aka ce ai ya za ka yi haƙƙinka da haƙƙin mace da duka ya za ka yi su kawai ba bayani ba zai yi ba wannan bata ce kuma fitina ce ta ƙarshen zamani ya ƴan uwa muna cikin yanayi mai hatsarin gaske mu yi kokari mu rike wannan addinin da muke da igiya mai da mu rike shi da ƙarfi haka manzo Allah ya ce mana addu'a alaiha bin nawajis wallahi indai Allah ya taimake ka baka cikin waɗancan aqidar waɗanda muka faɗa guda uku ka dawo kai riko da alqur'ani da sunnan manzon Allah wallahi shine kadai zaka rabauta duka waɗancan wallahi wuta zaka tafi babu wanda zai bi waɗancan wallahi ya rabauta indai ya je wa Allah na matasanmu da suka jarabci da irin waɗannan mugayen ɗabi'u wanda yake akan rashin sani Allah ka ganar da shi ka dawo da shi kan hanya madaidaiciya wanda aka ja shi da abin duniya Allah ka ganar da shi ya dawo hanya madaidaiciya wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana mu sani ba in kwanaki sun rage mana ba mu tafi ba la'alla za iya ƙara gudanar da wata kamar yadda daktar ya yi min bayani wata lecture din in dama ta bayar da haka